بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا أنا مسلمي ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa da ku a yau alhamis daren juma'a 26 ga watan sha'ban shekara 1445 da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2024 miladiya a wannan masallaci mai suna Masjidun Nur da ke nan kusurwar fada a birnin Bauchin Najeriya inda muka ware wannan darasi ya zama shine darasin farko na darussan da zamu yi domin munasabar watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 in Allah ya so kuma mun ware wannan darasi ne saboda ya zo gab da ana shirin shiga cikin wannan wata mai albarka wanda a cikin sa dama muna karatun alqur'ani da sauran darusa sannan kuma saboda zamu yi darasi ne na musamman akan ahkamus siyam hukuncen azumi dama kuma mun saba kowace shekara mukan gabatar da bayani na hukuncen azumi domin ya zama tunatarwa ga mutane kuma wanda galibi ya dace a farko-farkon azumi kafin mutum ya shiga ya ji menene hukunce-hukunce da za a tuna masa akan waɗanda ya sani a sanar da shi waɗanda bai sani ba kuma saboda waɗanda suke bibiyan karatu a kafofi na sada zumunta da kuma waɗanda ake sawa a kafofi na watsa labarai sai zama tunda dama ba ma cika Ramadana gaba daya da karatu mukan rufe ne 25 ko da 4 ko da 3 to sai zama darusan da zamu yi kafin Ramadan din su ne madadin kwanakin da zamu rufe waɗanda ba zamu yi ba a cikin su a ƙarshen Ramadan haka wannan darasi da yardar Allah shi zai zama darasin da za a sa a ranar farko na Ramadan a matsayin kafofin da ake sa tafsiri ko na radio ko na talabijin da yardar Allah. Haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katari akan abubuwan da zamu faɗa mu faɗi daidai abinda zamu fahimta mu fahimta a daidai sannan idan mun zo yin aiki mu yi aiki daidai sa'annan kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki kwanakin da suka shuɗe namu tun daga kan Ramadanan shekara 1444 har zuwa wannan da zamu da muke gab da isa cikin sa alherin da yake ciki wanda muka aikata Allah ya karba sharrin da yake ciki na cikin ayyukan mu Allah ya gafarta mana sannan Allah ya cika mana ni'imar sa waɗannan kwanaki a cika da mu kuma a shiga wata Ramadana tare da mu kuma a kammala tare da mu da yardar Allah
amin
ibadoji na alkhairai da ake a ciki Allah ya sa da rabon mu a ciki
amin
sharri kuma na rabon shedan Allah ya raba mu da shi
amin
galibi idan za mu yi mukan dauki ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan ahkamus siyam waɗanda dukan su Allah ya tattara su a wuri ɗaya ne a cikin alkur'ani duk cikin qur'ani ba inda Allah ya magana akan hukunce-hukuncen azumi sai wuri ɗaya a cikin suratul baqara daga aya ta 182 zuwa aya ta 185 kuma tunda darasin namu takaitacce ne na yi ne ɗaya ba zai yiwu a ce mu karance dukan hukunce-hukuncen da suka shafi azumi a wannan darasin ba zamu dauki waɗanda aka fi yin yawan tambaya akan su da kuma yawan matsalolin da mutane suke bukatar su sani a cikin waɗannan kwanaki kafin a shiga haka aya ɗaya daga cikin ayoyin nan guda biyar ita ce tafi alaka da galibin matsalolin da mutane ke tambaya waɗanda a kansu ne in Allah ya da zamu takaita bayanan mu kuma za a karanta mana waɗannan ayoyi musamman da ayoyi farko guda biyu sai mu takaita bayanin mu akan su da yardar Allah Alarama Nazif Ahmad Allah ya yi albarka ya gafarta wa mahaifinka
amin
kutiba alaikumus siyam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الله يا البركة
آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا وطن دسوكي إيماني أن وجبت أزمي أكنكم كما يدعى كوجبت أشي akan waɗanda suka gabace ku saboda ku samu takawa ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace an dora muku ku yi azumi ne a cikin waɗansu kwanaki kididdigaggu ko kuma waɗansu yininnuka ababen kidayawa faman kana minkum maridan duk wanda daga cikin ku ya zama mara lafiya ne a cikin waɗannan kwanaki aw ala safar ko kwanakin suka same shi alhali yana halin tafiya fa iddatun min ayamin ukhar to yana da damar ya sha ruwa ya karya wannan azumin ko ya ajiye shi amma daga baya ya biya a cikin waɗansu kwanakin na daban wa alalladhina yutiqunahu amma waɗanda suke wahala wajen yin azumi wahalar da ta sa ba za su iya yin azumin ba gaba daya an dora musu fidyatun su yi fansa akan kowanne yini da suka karya na azumin ta'amu miskin ta hanyar ciyar da miskini faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul la duk wanda ya kara wani abu na alkhairi bayan abin da aka dora masa na wajibi na ciyarwa sai ya bawa talaka na wajibin sa nan ya kara masa da gyara akai fa huwa khairul la to wannan alheri ne a gare shi wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi shi yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamun idan kun kasance kuna sani waɗannan ayoyi guda biyu sune ayoyin da suka bude bayani akan hukuncen azumi sauran ayoyin dukkan su zasu zama ƙarin bayani ne akan waɗannan amma waɗannan sune asalin jigon hukuncen azumi ba za mu yi nisa ba akan tafsiri tunda hukuncen tafsiri wannan mun gama shi a cikin wato tafsirin ayoyin amma damuwar mu yanzu hukunce na fiqhu waɗanda galibin mutane yake tambaya akai su zamu maida hankali akai haka Allah ya ce an wajabta muku azumi shine ma'anar kutiba alaikum bi ma'ana furida alaikum siyam an dora muku azumi a matsayin dole ba ku kadai bane ba ku ne farau ba kama kutiba alal ladina min qablikum yan bayan ku suma an wajabta musu yin azumi saboda haka azumi ba mu ne farau ba in wani yana gani wahala ce yan baya suma sun yi kafin mu inda a ce azumi ya kai abinda za a fasa da akan yan baya ne aka fasa don haka tunda yan baya suka yi mu ma dole mu yi shi yasa Allah ya ce kar ku dauka ku kadai ne kama kutiba alal ladina min qablikum kuma amfanin kanku ne ba amfanin Allah ba la'allakum tattaqun an dora muku azumi ne don ku samu takawa wannan ayar tana nuna mana wajabcin azumi tana nuna mana cewa azumi ba mu kadai muka fara ba sannan tana nuna mana cewa azumi don amfanin kanmu ne babban amfanin da azumi zai bamu shine zai sa mu samu takawa duk wanda ya samu takawa ko ya kama hanyar aljanna kuma duk wanda ya samu takawa ya samu babban guzurin zuwa lahira wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa sannan duk wanda ya samu takawa to ya samu matsayi mafi girma don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce jin tsoron Allah shine asalin wato ginshikin rayuwar dan adam ta fuskar da zai sa a ce mutum ya gyara zuciyarsa don annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce attaqwa hahuna sannan Allah madaukakin sarki ya ce mana wanda duk yafi takawa a cikin mu shi yafi daraja a wurin sa inna akramakum indallahi atqakum sannan ya ce mana idan muna da takawa to zai zama Allah zai so mu wallahu yuhibbul muttaqin sannan idan muna da takawa a cikin dukkan al'amuran mu Allah zai kasance yana tare da mu innallaha ma'al muttaqin sannan idan muna da takawa duk damuwar da ta shafe mu sawa'un al'amura ne na addini ko al'amura na rayuwa zamu rinka samun sauki da mafita waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sannan duk inda tsanani yazo ko gari yayi zafi ko al'amura sun yi tsada tsoron Allah yana sa Allah ya kawo sauki waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sannan idan muka ji tsoron Allah zai sa arzikin Allah ya sauko duk wahalhalun nan da ake ciki a yanzu rashin tsoron Allah yasa Allah yake ƙara wahala gogoro inda muka ƙara tsoron Allah to shiga wata ramadana zai samu ƙara takawa da yardar Allah a ramadana za ku ga Allah zai sa abubuwa za su fara sauka saboda ya ce la'allakum tattaqun za ku samu takawa in kuka samu takawa kuwa walau anna ahlal qura amanu wa takaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da a ce mutane za su yi takawa da Allah zai bude albarkatun sama da albarkatun ƙasa duk wanda yana cikin sakamako da romo na takawa ga Allah wanda ramadana za ta bamu sannan bayan an mutu kuma duk masu takawa za su je aljanna innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina mafaza innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im saboda haka in muna da takawa Allah zai samu samu aljanna a lahira don duk wanda kaga ya je aljanna takawa ce ta kai shi don Allah ya ce uiddat lil muttaqin don masu takawa aka tanadar da aljanna duk wanda bai da takawa ba dan aljanna bane to kaga asali in za mu shiga ramadana wannan ayar tana nuna mana mu shiga kamar mun shiga makaranta ne da muke neman mu fito da certificate din takawa kuma duk wanda ya fito da wannan certificate ba amfanin lahira bane kadai tun daga duniya zai ci moriya sannan kuma ya ci moriyar amfaninsa na lahira Allah ya amfanar da mu da takawarsa
amin
to sai ayar da take kunshe da hukunce hukunce Allah ya ce ayyaman ma'duda wato waɗansu kwanaki ne kididdigaggu yana nufi ramadana ba dukkan shekara bane sannan kuma yana nufi ramadana a cikin waɗansu kwanaki ne kadai idan kai a wasu kwanakin ba a na ramadana ba to ba a ayyaman ma'duda bane shi yasa ayar can gaba yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ta yadda waɗannan kwanaki kididdigaggu kamar ka tambaya waɗansu kwanaki ne sai Allah ya ce su ne na shahru ramadan duk wanda ya fara azumi yau saboda tsabar marmari wa ajiltu ilayka rabbi litarda to Allah ba zai karba ba saboda ayyaman ma'duda sannan duk wanda ya azumi ranar sallah an riga an gama azumi Allah ba zai karba ba saboda ayyaman ma'duda to a cikin wannan wurin akwai matsala guda uku matsala ta farko ita ce tunda Allah ya ce kwanaki ne kididdigaggu da yaya ake fara kidaya waɗannan kwanaki kididdigaggu ma'anar wannan tambaya shine da ya ake tabbatar da ayyaman ma'dudat sun tabbata sun zo za a fara azumi wannan shine mas'alatu thubuti shahri ramadan wato yaya ake gane wata ramadana ya shigo har an shige shi sai a fara azumi hanyar da ake tabbatar da wata ramadana ya zo a fara azumi hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko ita ce a ga jinjirin watan ramadana ta ya za a gan shi shi ne idan an yi kwana 29 yau muna 26 saura kwana 3 27 28 29 sai a dubi wata idan aka ga wata a daren to ya tabbata cewa washe gari za a tashi da ayyaman ma'duda ana fahimta? Yaya ake tabbatar da an gani shine a samu wato mutum adili guda daya zuwa sama ya gani da idonsa kuma ya bada labarin cewa ya gani an fahimta a samu mutum adili ya ce ya gani sannan ya bada labarin cewa ya gani kana iya sauka sai kuma ka tashi anan don haka idan aka samu tabbacin cewa mutum daya ya ga wata kuma ganinsa ya tabbata kuma wannan mutumin adili ne wanda ake iya karbar shaidarsa to wannan shine ake tabbatar da ayyaman ma'dudat ya shiga hanya ta farko kenan hanya ta biyu ita ce ba a samu kowa ya gani ba ko kuma an gani amma adalcin wanda ya ganin bai tabbata ba to sai a cika kwana 30 na Sha'ban an fahimta menene dalili akan wannan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ji ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace wata kwana haka da haka da haka ne nawa kenan sai yace fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'ban 30 amma idan wani abu ya tare muku watan ba ku gani a kwana 29 ba to ku cika kwanakin sha'ban su zama 30 ana cikawa 30 akwai 31 babu washe gari sai a ce 1 ga watan ramadan an fara ayyaman ma'duda amma idan wani abu bai tare ba ba a yi gumma alaikum ba sai aka ganshi a kwana 29 galibi a cikin kowace shekara da muke da watanni guda 12 nan ana samun galibi wata 9 za a ga wata a wata 6 za a ga wata 29 sauran wata 6 kuma ba za a gani ba zai zama 30 ko kuma wani lokaci a rage daya a nan a mayar daya sai ya zama an yi guda 30 sau 7 1 5 ko ayi 29 sau 7 30 kuma sau 5 amma galibi rabi da rabi ake yi amma a sarkafe suke zuwa ta yi ayi wannan watan wani wata mai zuwa sai ayi 1 wannan sai ayi 1 ta yi kuma a jera daga baya a jera 1 duk yanda ya kama Allah yana yin yanda ya ga dama na fata an fahimta don haka kwana 29 shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanan sha'ban wannan idan aka gani to shine hanyar da ake tabbatar da za a fara kwanakin azumi na farko kenan ya ake tabbatar da shi kuma an ganin shine a samu mutum daya adili. Adili shine wanda wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil gharibi sagha'ira, mutumin da baya aikata kaba'irai yana cika farillai amma galibi kuma sagha'irai ma yana kauce musu. Ta yiwu a samu yayi lamam yayi sagira amma baya yin kabira. An fahimta a cikin abin da ya bayyana ga mutane? To amma galibi lamam din ma baya yi, kuma koda yayi la yusirru alaiha, baya rena su, yana daukan laifi laifi ne, baya rena laifi. Wannan shine ma'anan adili. Ana iya samun irin wannan a cikin mu ko babu? Ana samu. Wannan definition din yafi sauki na ta'arifin wane ne adili sama da sauran malaman da suka ce adili shine mutumin da baya ƙarya kwata-kwata, idan kuma an samu ya taba yi ma sau ɗaya ne yake a shekara. To kaga wannan yana da wuya a samu. Amma a samu wanda baya aikata kaba'irai cikin abin da ya bayyana ga mutane, kuma yana aikata wajibai cikin abin da ya bayyana ga mutane, to wannan shine abin da wanda ake nufi da adili. To idan shi kadansa ya ga wata ko suka gani tare da waɗansu, a tsari na musulunci ba zai ga yawa mutane sai ce na ga wata, a'a sai je ga wa shugaba sai ce na ga wata. Zai fara da limamin su, an fahimta? Sannan sai a je wajen shugaba kuma na hukuma, ko wanda hukuma ta yarda da shi, kamar sarki kenan, ko mu a irin nan sarkin musulmi, ko a sauran kasashe kungiyoyin da suke kula da al'amuran musulmi, sai sanar da su ta hanyar buga waya ko text, sai a ce da shi kai ne wane, to sai a masa interview. Saboda mu a wurin mu shi adili ne, amma a wurin su ai ba su san shi ba, to dole su yi bincike. To idan garin bincike yayi wani kuskuren da yasa ba a tabbatar da shi adili bane, sai a jefar da shi, sai a jira ko wani ya gani. Idan aka samu mutum goma daga garuruwa goma, kowa bai ci interview adili ba, ai su ba su san shi ba, to suna iya cewa ba su yadda ba. Shine zai sa ka ji an ce sarkin musulmi ya ce a cika duk da cewa an ga wata. Ai kai ne ka san wani limamin ku ne, amma shi bai san shi ba. Baka ko limamin ku ne gani a wurin sarkin musulmi ba dole bane zama ya cika sharuɗan adalci. To idan aka yi bincike aka tabbatar sai sarkin musulmi ya ce an ga wata, shikenan sai kowa dauki azumi ko ba a faɗi sunan wanda ya ganin ba. Ina fata ana fahimta. Amma idan shi ya gamsu da wanda ya gani, ko da kai baka gamsu ba kai kuma da ganin wancan, to dole ne ka dauki azumi. Ina fata an fahimta. Don haka wannan matsala ita ce take tabbatar da yaya ake ganin wata. Sannan kuma hanya ta biyu ita ce idan ba a gani ba sai a cika kwana 30, daga an cika kwana 30 ba ka jira ka ji wai an sanar, wani sanarwa kuma? An fahimta? Saboda ba a 31 washe gari sai a tashi da azumi. An fahimci wannan? Matsala ta biyu ita ce idan wanda ya bada sanarwar ganin watan nan aka ki karɓar shaidansa, yaya zai yi da shi da almajiransa da jama'ar da su suka yarda da shi? Shin zai gaya musu su sai su ɗauka, su kuma can daga baya in sun gani sa ɗauka ta jiyo musu, ko kuma a shi ma sai ya jira daga sama? Waɗansu malamai suka ce shi da ya gani ya wajaba a kansa ya ɗauka shi kaɗai, amma sauran mutane ciki har da matarsa duk ba za su ɗauka ba, sai dai shi kaɗai, tunda ita ba ta gani ba shi ya gani. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aytumuhu fasumu, shi kuma wannan ai ya gani. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, in kun gani ku ajiye, shi kuma ya gani. Amma matarsa ta gani, to ba zai ce ta yi azumi ba. Ɗansa ya gani, ba zai ballanta na almajiransa da 'yan korensa, duk ba zai ce su ɗauka ba, su za su jira sarkin musulmi. In suna so su yi to su ma su gani da kansu, in ji wasu malamai kenan. Sauran malamai kuma suka ce a'a, ko shi ya gani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumin mutum ɗaya ko ka ga wata, sai dai ka yi azumi tare da sauran mutane. Hadisi ne tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin na Aisha, yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Ranar daukan azumi na musulmi shine ranar da mutane za su dauki azumi, ranar ajiye azumi shine ranar da mutane gama gari za su ajiye azumi, ranar babbar sallah ita ce ranar yanka a wurin sauran mutane ba a wurin mutum guda bake wannan hadisi a wata riwaya as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun da ya jingira shi ga ku al'umman musulmi al-imam tirmidhi da ya kawo wannan hadisi sai ya ce malamai sun ce wannan hadisin yana nuna ana yin azumi na daidai a wurin Allah shine ranar da gama garin mutane suke daukawa waka koda kai a ranar bai maka ba saboda baka ga wata ba ko kuma ba a ga wata ba unguwar ku to gama garin mutane da su ake aiki ba naka ba ina fata ana fahimta don haka ba a yin amfani da ganin watan mutum daya ko ganin watan mutanen nan garin su kadan su indai suna karkashin sauran gama garin mutane sai ranar da gama garin mutanen za su dauka wannan kuma saboda manufar musulunci ta cewa a samu hadin kai a samu limami daya a azumi kamar yadda ake da limami daya a sallah ina fata ana fahimta don haka anan idan ka je Madina a idan ka je Makka aka zo Arfa kana amfani da ganin watan Makka ne kai Arfa ko da ganin watan garin ku ganin watan Makka indai ka je Makka to in kana garin ku kuma zaka yi amfani da ganin watan Makka ne ko na garin ku na garin ku saboda haka limamin ka na Arfa shine limamin Makka amma limamin ka na azumi na Makka ne to na garin ku da shi zaka yi amfani don haka limamin garin ku shine sarkin musulmi ko shugaban kungiyoyin musulmi na kasar ku an gane ko ko shugaban gwamnatin musulmi idan gwamnatin ku ta musulunci ne kuma ta dora maganar alhakin ganin wata akan wata hukuma to ita ce za ta sanar kuma da ita za a yi aiki ina fata ana fahimta to haka duk wanda ya dauki azumi yanzu tambaya ta biyu kenan idan mutum ya ji to ai wani malami ya ce shi an gani ko almajiransa sun gani ko ɗan unguwarsu sun gani amma an ki karba to kuma gashi su yau sun dauka menene hukuncin daukawa a ranar da aka rabu da sauran mutane menene hukuncinsa hukuncinsa shine haramun ne daukan azumi a ranar shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari yayi babi kuma ya rawaito shi mu'allakan yace manzon Allah naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yammi shak annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin azumi a ranar shakka ranar tayu an gani tayu ba a gani ba amma idan aka kai gobe randa kowa zai dauka akwai shakka ne babu shakka don haka wanda ya rigayi gama garin mutane yace a dauka kawai tun yau wannan shine yawmu shakki da wanda ya gani shi kadansa amma sauran mutane ba su gani ba shi kansa zai ji shakka yace kai anya ni wani irin idon alamun suru ne da ni ana fahimta to wannan mutum ba zai dauki azumi ba sauran mutane ba za su dauka ba sai ranar da sauran gama gari za su dauka wani zai iya cewa to ai washe garin ma akwai shakka saboda ai ni ban yadda da maganan sarkin musulmi ba saboda an ce an gani ya ki gani ko kuma ba a ma gani ba ma ya sanar yana bin Saudiya ne don haka zan jira zuwa gobe in ka jira zuwa gobe da shakkan gobe da shakkar yau wani shakkar ne tafi yawa shakkar gobe saboda iyakan ku ba ku cika yatsa ba su kuma nan dun Najeriya sun dauka don haka naka shine yawmu shakki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana wannan ina fata ana fahimta don haka ranar da gama garin mutane za su dauka shine ranar azumi a wurin Allah wani zai ce to in kuskure aka yi fa tayu ma ba a gani ba ma yace an gani to idan ma kuskure ne Allah ya karba a haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza jtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza jtahada fa akhta falahu ajr idan shugaba shine al-hakim yayi ijtihadi yace wannan shine daidai sai yayi daidai din to kuna da lada biyu idan yayi kuma sai yayi kuskure kuna da lada daya akwai inda aka fadi wanda ya ci 1 over 2 yayi pass ko bai yi ba ballantana wanda ya ci 2 over 2 na fata an fahimta wanda ya ci 1 over 2 ya ci 50 kenan fa saboda haka idan akai kuskure ma Allah ya karba a haka saura wani zai ce to akan kuskuren zamu yi azumi to kuskure nawa kake yi in Allah ya ce zai maka kike da kike sai a daidai kade zaka shiga aljanna zaka shiga Allah ka karba har da kuskuren mu ka karba ka yafe mana
amin
wanda yace sai keke da keke Allah ka masa haka
amin
mu ba ma son keke da keke ko a lahira muna so amana da sauki in akwai kuskure Allah ya yafe mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah ko mun yarka kama mu Allah ka yafe mana haka in ka ji an sanar da ganin wata ka dauki azumi kawai jama'a an fahimta wannan shine farkon ma'anar ayyaman ma'aduda mas'ala ta biyu akan wannan shine idan aka ce ana jiran azumi to shin kafin ayyaman ma'aduda ina iya azumi kamar yanzu yau ina iya daukan azumi yau yaushe alhamis gobe fa juma'a ina iya azumi yau ina iya gobe ina iya jibi hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya kare da gareta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ba watan da yafi yawan yin azumi kaman wannan watan na sha'ban in dai ba ramadana ba to amma kuma ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan tasafa sha'banu fala tasumu idan sha'ban ya kai rabi kar ku yi azumi idan sha'ban ya kai daga kwana 15 ya sama kar ku yi azumi an ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi a wannan watan fiye da kowane wata kusan ma zai cika shi to ya zaka yi da wannan hadisin da wancan yanda zaka yi shine idan mutum ya dauko azumi daga kafin farkon watan to in an zo rabi ya ci gaba amma wanda da bai yi ba sai da aka zo rabi fala ta su mu kar ya ce zai fara azumi an fahimci yanda ake hada hadisan fa'ida ta biyu ita ce yanzu sauran azumi kwana 3 ko 4 zan iya yin azumi yau idan da ina yi eh zaka iya yin azumi idan da ka faro tun daga kan tun da kafin sha'ban kafin farkon sha'ban ma kai amma idan dai kafin farkon sha'ban baka yi ba to kar kai azumi yanzu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tazo rabi to kar ku sai dai idan dama ka saba yin azumin litinin da alhamis to yanzu yau alhamis yazo zaka yi azumin ka ina fata ana fahimta ana sa ran daukan azumi ranar me ranar litinin ko kuma me ko talata to idan aka zo litinin sai ba a ga wata lahadi ba ranar litinin akwai azumin ramadana babu ba a fara ayyaman ma'adudat ba to kuma mutum ya saba yin azumin litinin da alhamis gashi yau litinin gobe kuma farkon ramadana manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqaddamu hadithin Abu Hurairah la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmay kar ku gabaci ramadana da azumin yinin farko ko yini biyu in dai ana gobe azumi kar kai azumi idan ana jibi ramadana kar kai azumi to kai kuma ka saba yin litinin da alhamis ya zaka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu sai dai wanda dama yana da wani azumin da ya dauko ko ya saba to wannan zai iya yin azumin sa kamar me don haka wanda aka zo ana gobe ramadana kar yayi azumi sai dai wanda ya saba litinin da alhamis wanda bai saba ba haka kawai ba zai zo ya kiri ya ce yau litinin bari yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an fahimta haka kuma wanda yake azumin ramuko dama ya dauko ai bai gama ba gashi yau za a kare to shi ma zai iya yin azumin sa kaga illa rajulun kana yasu musawman haka wanda yake azumin kafara shi ma aika ne su musamman shi ma zai iya in banda irin waɗannan to ba a yin azumi idan ana gobe ramadana ba a yin azumi idan ana jibi ramadana ina fata ana fahimta Allah ya sa mu dace mas'ala ta ƙarshe akan maganan wata shine idan wani garin da muka yadda da musuluncin su kuma abokan mu ne muka ji labari a talabijin ko a waya ko suka yi mana waya suka ce su an ga wata a garin su kuma adili ne ya gani mu kuma a garin mu ba a sanar ba ya zamu yi zamu yi amfani da nasu ko zamu yi amfani da namu zamu yi amfani da namu ne ba zamu yi amfani da nasu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sawmu yawma yasumun na ranar azumi ta ce ranar azumin mutane mutanen ina mutanen kowace ƙasa mutanen kowace gari me yasa ka fassara shi da cewa ba mutanen duniya ake nufi ba saboda hadisin da ya tabbata daga Quraib a cikin sahihin Muslim Quraib yake cewa nayi tafiya daga Madina na Ummul Fadl ta aike ni zuwa Sham zuwa wurin Muawiya ibnu Abi Sufyan Allah ya kare yadda da su gaba daya
amin
yace da naje sai aka dauki Ramadana ina garin ina Sham yace sai aka ga wata a daren juma'a kamar yau din nan a ce an ga wata kenan an wune alhamis ana gobe juma'a sai aka ga wata yace fara'aituhu ni na gani da kaina sai na dauki azumi muawiya ma ya dauki azumi kuma yayin umurni aka fara azumi ana nan bayan an dauki azumi sai na kamo hanya sai zan dawo gida sai na dawo madina sai na samu anan kuma ana gab da ranar sallah na fata ana fahimta sai na samu Abdullahi ibn Abbas sai na ce da shi sai Abdullahi ibn Abbas ya ce yaushe kuka dauki azumi a Sham sai ya ce ai ranar juma'a aka fara azumi ya ce can mun kan ba mu ga wata ba don aka sai ranar asabar muka fara azumi sai ya ce to ala taktafi bi ru'yati muawiya kai ba za ka yadda da muawiya shugaba ne ai in ni da na gani ya ce ra'aitau kai ka gani ya ce ni da kaina na ga wata ya ce to naji ya ce to ai muawiya shugaba ne kuma ya bada umurni ayi azumi a can anyi kai ba za ka yi biyayya wa muawiya ka dauki azumi ba sai ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a sunnarsa cewa kowanne gari da shugabansu don haka muawiya yayi a can mu ma anan muna jira shugaban mu sai ya fada don haka shugaba bai ce a dauka juma'a ba sai asabar don haka sai asabar muka dauka kuma ba za mu yi sallah ba sai mun kai kwana 29 ko 30 don haka za mu yi amfani ne da ganin garin mu wannan shi yake nuna cewa as-sawmu yawma tasumun yana nufi yawma yasumu ahlu baladikum ranar da garin ku za su dauki azumi shine ranar don haka idan jamhuriyar Niger suka ga wata sai su dauki azumi a ranar idan mu ba a ce mun ga wata ba ko da kai ka gani da idonka sai ka jira shugabanka na garin ku shi ya ce ku dauka ina fata an fahimta haka mu ma idan muka gani to bai halatta ba mutanen jamhuriyar Niger su dauka sai shugabannin su a can sun ce su dauka kaga mu muka fi ko ina makwabtaka tunda mu kan ma uwa ɗaya ne uba ne kowa da tasa kowa da nasa amma duk da haka kowa zai dauki azumi bisa ga yadda shugabansu ya faɗa amma idan shugabannin su suka ce mu mun gamsu da ganin Najeriya sai su suka ce ayi to ya halatta idan shugaban garin mu sai ya ce na gamsu da ganin Saudi Arabia don haka tunda an gani a Saudi Arabia mu ma mu dauka sai ku dauka saboda shugaban ku ne ba saboda Saudi Arabia ba amma idan ku da kanku ne gaba gadi saboda Saudi Arabia sun dauka ba za ku dauka ba jama'a an fahimta da kyau don haka wannan shine ayyaman ma'adudat sai Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wannan shine bangare na biyu na darasin mu Allah ya ce wanda bai da lafiya ko wanda yake halin tafiya wannan akwai takdirin faman kana minkum maridan aw ala safarin akwai takdirin fa aftara ko kuma falahu an yuftira fa'iddatun min ayamin ukhar bima'ana wa alayhi iddatun min ayamin ukhar duk wanda bai da lafiya ko yake halin tafiya to zai iya karyawa sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban me ake nufi da wannan shine duk wanda yake halin ciwo ramadanan ayyaman ma'adudat suka shigo suka same shi bai da lafiya kuma dole sai ya ci abinci kafin ramadana to in an zo ramadana ma ya ci gaba da cin abincinsa saboda ciwonsa haka wanda yake halin tafiya tun kafin a ga wata yau ma yayi tafiya ba zai dawo ba kuma sai ranar 1 ga watan ramalana to ranar 1 ga watan ramalanan ya zo ya dawo ko yana halin tafiya yana halin tafiya to shi ma banda shi ya azumi in ya ga dama yana iya shan ruwa fa'idatun min ayamin ukhar shine ma'anar wannan aya tamma dangane da rashin lafiya me ake nufi da rashin lafiya rashin lafiya kowa ya san shi shine canjawar yanayin jikin dan adam daga lafiya zuwa cuta tamma wata irin cuta ce take iya sa a karya azumi cutar da take iya sa a karya azumi ita ce cuta biyu daga cikin uku cuta uku cutar farko ita ce ciwo ne amma bai shafi wahalar da azumi ba wannan cutar ba a karya azumi a kanta kamar mutum yana ciwon yatsa ciwo ne ko ba ciwo ba ko mutum ya tashi yana jin ciwon kai yana migraine ciwo ne ko ba ciwo ba amma wannan yawanci yana da alaka da azumi bai da shi ta yi in yi dogon bacci shikenan magana ta kare ta iya yiwa a ce ka fito ya ce ba ni da lafiya ba zan iya fita ba amma ba zai iya azumi to wannan idan ciwon ka bai shafi azumi ba to za ka yi azumi ko mutum ya karye zai iya fita yawo ne ba zai iya ba amma zai iya azumi zai iya to wannan sai ya yi azumi shine wanda almaridul ladhi la yashuqqu alayhi siyam. Ciwo na biyu shine almaridul ladhi yashuqqu alayhi siyam, mai cutar da azumi zai bashi wahala, kaman zazzabi. Zazzabi yana da bukatar yawan shan ruwa, zazzabi yana da bukatar allura, zazzabi yana da bukatar shan magani, zazzabi yana da bukatar wato hutawa sosai. Mai zazzabi yana da bukatar wato a sa masa ruwa, wani ma a sa masa jini, wani a sa masa, to wannan kaga yana da bukatar ya kare azumi. Idan kuma yayin azumi a haka zai wahala sosai, ko ba zai warke da wuri ba, to wannan shi ya halatta ya kare azumi. Idan ya fara ciwon tun kafin asuba, to kar ma ya tashi da azumi. Idan kuma bai fara ciwon ba, ya dauki azumi. Idan ciwon ya zo sai ya karya. An fahimci wannan? Mai ciwo na uku shine almaridu alladhi yashuqqu alayhi siyam wa yadurruhu almarad, shine wanda zai wahala idan ya azumi kuma zai ƙara cutuwa, cutar da za ta iya tsananta a gadan kansa. Yana da ciwo dan daidai wanda zai iya karya azumi, amma shi sai ya ji cewa gare ya azumi, sai ya fara azumi, sai aka ce masa in baka yi, in kai azumin nan tayi maka mutu, ko kuma daga zazzabi zaka koma olsa, ko kuma ke yanzu daga yanzu kina da ciki kina jin wahala, in kika ci gaba da yin azumi fa za yi ki bari, ka gane, kun gane wannan? To zai jawo wata cuta mai tsanani, to wannan ya wajaba ne a karya azumi, ba wai ya halatta bane. Wancan na farkon ya halatta ya karya azumi, amma ya gara ma ya azumin sa, wannan kuma fa dole ya karya azumi. In yayi azumi yayi laifi, ana fahimta? Wannan shi da kashe-kashen mara lafiya guda uku. To sai Allah ya ce aw ala safar, ko mutum yana halin tafiya, wanda yake halin tafiya ya kasu kashi uku. Akwai matafiyin da bai halatta ya karya azumi ba, akwai matafiyin da ya halatta ya karya azumi, akwai matafiyin da ya zama dole ya karya azumi. Matafiyin da bai halatta ya karya azumi ba shine matafiyin da yayi tafiyar da bai kai ayi kasaru ba. Akwai mutumin da zai tafiya, zai iya ya wahala a cikin wannan tafiyar, amma bai kai ayi kasaru ba. Kamar idan a cikin garinku yana da tsayi, yana da fadi, kana zaune a Lagos, sai ka tashi daga ƙurya zuwa ƙurya, daga Dungu zuwa Dungu, za ka yi tafiya mai yawan da ta yiwu wanda zai yi tafiyan kilomita 100, in a waje ne, in ya saki hanya sai ya fi ka samun sauki. Kai kuma ko ina kana tsayawa, ga yawan gosulo, ga wane ne, ta yiwu kai tafiya a wani garin da a sake ke, amma saboda tsabar wato nisan garin kawai, kamar yanzu a ce birnin Riyadh na Saudi Arabia, fadinsa kilomita 60 ne gari daya, ka tashi kana tafiya a cikin gari daya daga nan har ka je Alkaleri, amma baka kure garin ba. To irin wannan zai iya yin kasaru? Ba zai iya yin kasaru sallah ba, tunda bai bar garin su ba. To haka kuma ba za a iya karya azumi don wannan ba. Ana fahimta? Haka kuma idan tafiyar ta bata kai ne za a yi kasaru ba, a wurin malaman da suka dora cewa kasaru ana kirga shi da kilomita ne, mafi karancin kilomita a wurin malaman da suke kirgawa da burdi hudu, to dole sai ya zama wato sai ya kai kilomita 82, kamar daga nan zuwa tafawa balewa kenan, ina muku kiyasi ta nan, ko daga nan in a hanyar Ningi zuwa gadan Baiwa shine kilomita 80, to daga nan ne zaka iya kasaru. Amma in tafiyar ka zuwa kafin madaki ne, ko tafiyar ka zuwa Das a wannan hanyar, to bai kai kai kasaru ba a wurin jumhurin malamai. Amma a wurin malaman da suke gani babu adadi na haddin kilomita ko na tsayin tafiya, inda sunan abin tafiya ne, saboda Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi, inda kun yi tafiya a bayan kasa, to menene a urfin ku sunan sa tafiya? Yanzu anan a tsarin mu a al'adance, idan mutum ya je Das za a ce ya yi tafiya zuwa Das, ko za a ce ya je Das? Amma idan mutum ya je Gudum daga nan za a ce ya je Das ko ya yi tafiya zuwa ya je Gudum ko ya yi tafiya zuwa Gudum? Za a iya kasaru in ka je Gudum? In ka je Yalwa? Za a ce mutum ya yi tafiya zuwa Yalwa? Duk da mu ma ƴan kauye ne, mu na bayan gari. Ya je Bayara ko ya yi tafiya zuwa Bayara? To kaga duk waɗannan ba za a yi kasaru ba. Amma in ya je Das za a ce ya yi tafiya? To in dai a urfin mutane ya kai a ce ya yi tafiya, to Allah madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi, in kun yi tafiya falaita alaikum junahun an taksuru ba laifi ku yi kasaru to Allah ya jingira shi da tafiya bai jingira shi da kilomita ba ina fata an fahimta to in a wannan masaban ne kana iya yin kasaru kuma kana iya kare azumi in za ka yi tafiya zuwa das ina fata an fahimta amma idan a wurin ka zuwa das za ka je das ne ba tafiya za ka yi ba to in za ka je cin kasuwa ba za ka kare azumi ba amma wanda zai je kasuwar das kuma shi yana masaban ana iya yin kasar wun an je das to zai iya kare azumi ma in ya je das ana fahimta da kyau na ta magana akan das waɗanda ba sani ba kamar kilomita 50 kenan ko 45 daga inda kake to don haka wanda zai yi tafiya idan tafiyarsa ta kai ai kasaru na sallah to zai iya kare azumi na fata ana fahimta zai iya kare azumi idan ya riga yayi tafiyar sai ya ji wahala sai ya kare ko da ya dauki azumin fa yana iya kuma idan yana can din bai dawo ba sai azumin yazo sai karma ya dauka abin sa tunda sunan sa matafi idan bai dawo ba to idan ka je gari za kai kwana 1 kwana 2 kwana 3 ai kana matsayin bako ne kana halin matafi a kwanakin ana yin kasaru na sallah eh ana yi to azumi ma kana iya ajewa kowa ya dauka kai kan yi daukawa abin ka sai ran da ka dawo gida ina fata an fahimta wannan duka ya halatta ne amma da kai azumi da ka ajiye wannan yafi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu wannan ya azumi shi yafi ina fata an fahimta saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka fita tare da sahabbai za a tafi abin nan za a yi tafiya a cikin ramadana sai ce sai sahabbai suka ce wadansu sun dauki azumi wasu kuma sun kariya to kaga zaka zabi wanda kaga dama kenan amma kai azumi shi yafi saboda annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi sai da aka je aka wahala ne kafin daga baya ya sha ruwa ya kariya kaga a dauka shi yafi kenan amma tafiyar da akwai tsananin wahala ko ka ji wahalan wasu sun kariya kai kuma kace kai ba za ka kariya ba kai ahlus sunna ne kariya kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani an taro akan sa yace yaya aka ce azumi bai sha ruwa ba yace zai cika annabi yace ulaikal usatu wannan ya saba mu kaga babbar magana ce manzon Allah yace ka saba masa yace laysa minal birri asyamu fi safar ba gwaninta bane kai azumi kana tafiya kana wahala baka idan kaga zaka sha wahala ka kariya azumi kawai kuma kana tare da almajiran ka ne ka fito ka ce musu ayyuha nas ce na me yake haka ka kariya a gaban su don kowa ma ya kariya karka wahal da mutane ba sunna bane ayi azumi ana shan wahala kuma ana halin tafiya an fahimta to sai kuma Allah madaukakin sarki yace bayan maganar matafi mas'ala anan akan matafiyi shine shin sai ka fara tafiya ne ka kariya ko kuma tun daga garin ku ko tun da riga an yi niyya sai ka kariya zancen da ibrin jahi shine yadda ake kasaru baka fara kasaru tun kana garin ku sai ka fita ko to shi ma wannan sai ka fita tuku sai ka je inda ake fara kasaru shine in ka daina garin ganin gine-ginen garin ku to kana iya tsayawa kai kasaru to shi ma wannan kana iya kare azumi daga wurin amma in kana garin ku sunanka matafiyi ko sunanka mai niyyar tafiya to mai niyyar tafiya Allah ya yi magana a kansa sai wa matafiyi don haka sai ka zama matafiyi ka kariya na fata an fahimta to sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu wadanda ba za su iya ba wasu malamai suka ce ma'anarsa wa alal ladina la yutiqunahu wanda ba za su iya azumi ba saboda tsufa kenan Abdullah ibn Abbas yace huwal kabiru wal ajuz ash-shaykhul kabiru wal ajuz la yutiqani siyam wanda ba za su iya azumi ba da tsoho da tsohuwa a da Allah ya magana akan marar lafiya sai ya faɗi tsoho a nan dole tsoho ya zama marar lafiya ne ba dole ya zama marar lafiya ba amma shi ma kamar marar lafiya yake sai dai ciwonsa ya fi na marar lafiya don shi ba zai warke ba sai dai ta yin gaba-gaba don haka tsoho idan ba zai iya azumi ba ko azumi yana ba shi wahala ko da zai iya to ƴaƴansa su ba su shawara su ce baba an dade ana ibadan nan kuma Allah ya karba in Allah ya so a yanzu kan a hakura Allah ga ayarka ita ce a sharuwa ayarka ba ita ce wa ita ce wa anta sumu khairul lakum ba ayarka ita ce fal yasumhu ba ayarka ita ce fidyatun ta'amu miskin ka kariya azumi mu za mu ciyar maka ko ka kariya azumi ka ciyar abinka an fahimta da kyau to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da wannan shine duk tsohon da ba zai iya azumi ba ƴaƴansa su ce masa ya hakura kar ya zama yana azumi yana amai yana azumi yana tagayyara a'a ya ji da ciwo daya ya hakura da wancan kuma Allah zai ba cikakken ladan sa an gane ko a masa dan perfume sai sha a masa dan shayin sai sha ya jira ku kuma an sha ruwa ku kawo da bino shi mai bismillah ci abin sa Allah ne ya ciyar da shi fidiyatu ta'ami masakin sai a ci da miskini a madadin wannan an fahimta da kyau don haka maran lafiya a can Allah ya ce ya rama nan kuma tsoho Allah ya ce me ya ciyar to sai waɗansu wanda su Allah bai magana akan su ba su maran lafiya ne ko su tsoho ne shine mace mai ciki da mace mai shayarwa idan ka ce su marasa lafiya ne za su yi me za su rama ne irin na maran lafiya in ka ce su tsoho ne to zaka ce za su ciyar ne da wa suka fi kama a cikin wannan guda biyu tsakaninku da Allah ba su fi kama da tsoho ba mara lafiya zai warke ko ba zai warke ba mai ciki ba saboda haka hukuncinta ɗaya da na mene mai dalili shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Abdullah ibn Abbas na Anas ibn Malik al-Ka'bi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wada'a 'anil musafiri shatar as-salah wa wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-siyam Allah ya ajiye ya yafe rabin sallah wa matafi ya kuma yafe azumi wa matafi da mai ciki da mai shayarwa ya yafe rabin sallah wa matafi ya yafe azumi wa matafi da mai ciki da mai shayarwa kun ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai malamai suka ce matafi an ajiye masa rabin sallah mun ga magana akan sa ko shine yayi kasar sallah azhar raka'a nawa sai ya mata nawa haka la'asar haka isha kaga an ajiye masa rabin daga baya zai rama ba zai rama ba to sai yace azumi kuma Allah ya sauke wa matafi ya kuma sauke wa mai ciki da mai shayarwa sai sake dawo da matafin yace an ajiye masa azumi da aka ajiye masa azumi an yafe masa kwata kwata ne ba zai yi ba ko kuma an dauke masa ne daga baya zai rama to wada'a anhu siyama fi ayyamin ma'dudat waja'alahu fi hukmi fa'iddatun min ayyamin ukhra shine ma'anar hadisin idan matafi ne ba zai yi azumi yanzu ba amma daga baya zai rama matafi zai ciyar ne da nassin alqur'ani to sai annabi ya jera su da mai ciki da mai shayarwa don haka mai ciki da mai shayarwa hukuncin ta hukuncin wane ne matafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace don haka matafi ramawa zai ko ciyarwa to haka mai ciki mai shayarwa fa ramawa ita ma saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine masabar hanafiya shine masabar malikiya shine masabar shafi'iyya shine masabar hanabila shine masabar kusan dukkan malamai wasu malamai ma sun ce ijma'i wasu malamai sun ce duk sabanin da yake fadi wata fatawa ba wannan ba fa huwa shad inji Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz Allah ya masa rahama amin amma duk da haka akwai riwaya daga Abdullah dan Abbas da Abdullah ibn Umar da waɗansu da suka ce a'a ciyarwa kawai za ta yi so da wannan hadisin suka ce wada'a ma'anansa an yafe kenan tunda yace wada'a an yafe kamar yadda aka ce an yafe wa matafi rabin sallah zai zo ya rama rabin ne to sai yace kaman haka ne ita kuma mai ciki ana fahimta sai suka fahimci wannan to amma zance wanda zai dauki yayi daidai da fassarar larabcin ba shine ba za ka dauki wannan ba saboda ya jera su da almusafir shi almusafir kuma ai Allah ya ce fa'idatu min ayamin ukhra sannan koda ta kiyasi ne in za ka yi kiyasin mai ciki ta fi dacewa da mara lafiya ko ta fi dacewa da tsoho tsoho ne Allah ya ce ciyar ta fi dacewa da mara lafiya ba ta dace da tsoho ba an fahimta to idan mutum yana da rashin lafiya sai rashin lafiyarsa yake kama da na tsoho shine ciwon da ba a warkewa ciwon ulcer da ya zama chronic kuma likita ya ce kai kan fa kullu dai kai ta shan magani ba za ka warke ba akwai irin su ko babu ko ciwon zuciya ko ciwon hanta Allah ya kiyaye sai aka ce baka da magani sai dai kai ta shan kwaya kullum kuma kullum sai ka sha kwaya sau uku in za a sha kwaya sau uku kuwa dole a sha da rana sai aka ce mishi dole ka rika shan magani ko dole ka rika cin abinci saboda maganinka ba zai aiki ba sai da abinci to wannan dole ne sai kare azumi to yaushe zan rama aka ce ai kai ba ramawa kullum zaka ci gaba da haka to wannan sai ya ajiye hukuncin sa hukuncin tsoho ana fahimta irin wannan sune wanda za su ciyar matsala ta karshe shine yaya ake ciyarwa yanda ake ciyarwa hanya biyu ce ko kai ciyarwa irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara a hadisi cikin sahih bukhari wa ka'ab ibn ujra shine ka ciyar da kowani miskini daya shi yake madadin azumi daya sai ka bashi abinci rabin sa'i kun san sa'i sa'i shine irin yanda kuke cire fiddakai kun gane wannan kwanon ai kun san yafi girman karamin mudu irin namu amma bai kai babban kwano ba to yana daidai da kamar mudu daya da rabi ne to wannan shine sa'i daya to rabin sa shine abinda zaka ba wa miskini daya akan kowane azumi ina fata ana fahimta to duk azumi daya an ana binka azumi 10 sai ka ba wa mutum 10 ko ka samu mutumin da iyalansa sun kai 10 sai ka bashi kwano 10 shikenan mudu 10 ana fahimta ko kuma in azumi 30 ne sai ka ba wa masu 10-10 guda 3 ko masu 5-5 guda 6 an fahimta shikenan ka cika hanya ta biyu ita ce ka ba su abinci da faffe shi kuma shine yanda Abdullah ibn Abbas da kuma Anas dan Malik suka rika yi Anas dan Malik da ya tsufa Imam al-Bukhari yace sai tara mutane sai sa a dafa abinci da gurasa da nama da farfesu abinci mai kyau kenan ake bayarwa sai ka ba mutane gurgurdon yawan azumin kowa in ya koshi shikenan ka ajiye musu suna ci wanda duk ya tashi azumi daya ya tashi haka zaka yi sai sun koshi in ka ci da kato 10 gauraye shikenan ya kare ko ka samu in goro ne dai mutum daya amma in magidanci ne shi akwai albarka yana da yaya 10 da mata 3 sai ka bashi na mutum 13 har da shi 14 kenan shikenan ana fahimta to sai Allah yace faman tatawwa khairan in ka zo ciyarwa ka kara yafi idan magidanci ne idan goro ne ka bashi kadai ka sallame shi amma idan magidanci ne faman tatawwa khairan ka bashi azumi 10 ka bashi kwano 10 sai ka ce to kuma ga kudin cafa ne kuma 10,000 fa huwa khairullah to wannan yafi alheri a gare shi wannan ina ji sune da yawa daga cikin matsalolin da aka fi tambaya akai kuma lokaci ya kare abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.